Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19.31.49 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da subahin ranar Litini 18 ga watan Yuni. Ibrahim Kalmusi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Hukumomi a Najeriya sun ce har-haren kuna bakin wake sun halaka mutum 31 a jihar Borno da ke arewa maso gabashin kasar, yayin da wani harin kuna bakin waken ya halaka mutum 19 a Afghanistan. Sannan 'yan sanda a Girka da Macedonia sun yi artabu da masu zanga-zanga, za ku ji dalili.
Kanin labaran kenan. Za a ji cewa babbar jam'iyyar adawa a Najeriya PDP na ƙara samun masu sha'awar takarar shugaban ƙasa.
Bayanan da nake samu a duk faɗin ƙasar nan ya nuna cewa zai yi kyau idan ni ma zan shiga jerin sauran 'yan jam'iyyarmu da suka nuna sha'awa a neman yadda Allah da kuma yadda 'yan jam'iyya domin a tsaye da su 'yan takara.
A jawabinsa na kammala bukukuwan ƙaramar sallah, mai martaba Lamiɗon Adamawa ya ce a haɗa kai don tabbatar da tsaro.
Ina kira ga jama'a su tashi tsaye su taya gwamnati wajen sa ido.
Za kuma a ji ƙarin bayani game da harin nan da aka kai dambuwa jihar Borno, inda aka halaka mutane kimanin 30 kamar kowace ranar Litini. Sarfi Lohashin gwamnati na tafar da ciki da gaskiya, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Hukumomi a Najeriya sun ce har-haren kuna bakin wake sun halaka mutum 31 a jihar Borno da ke arewa maso gabashin kasar. Tashi babbaman sun faru ne a jiya Lahadi a garin Dambowa mai tazarar tafiya kilomita 88 daga Maiduguri, babban birnin jihar ta Borno. Babu dai wanda ya dauki alhakin waɗannan harare, amma kuma sun yi kama da irin waɗanda kungiyar 'yan ta'addan Boko Haram ke kaiwa. An ɗora alhakin mutuwar mutum kusan 20,000 akan kungiyar ta Boko Haram tun bayan da ta fara ta da kayar baya arewacin kasar a shekarar 2009. Ita dai kungiyar ta ce tana so ne ta kafa daular musulunci a arewacin kasar ta Najeriya, wacce mafi akasarin mazauna yankin musulmai ne. Muna tafi da ƙarin bayani a cikin shirin. To Afghanistan ma wani harin kuna bakin wake ya halaka mutum 19 kana ya jikkata wasu sama da 50 a gabashin kasar. Harin na zuwa ne kwana guda bayan wani hari na daban da aka kai a yankin, wanda ya kaikaici dakarun gwamnati da mayakan Taliban da ke bikin murnar matsayar zaman lafiya da aka cimma ta ɗan wani lokaci domin a yi bukukuwan sallah. Harin shi ma ya auku ne a ranar Lahadi a Jalalabad, babban lardin Nangarhar, inda ofisoshin gwamnati suke. Dakarun ƙasar da mayakan Taliban na murnar ranar ƙarshe ta bikin ƙaramar sallah ne, wacce ta biyo bayan azumin watan Ramadana da aka kammala. Shi ma harin na Afghanistan babu wanda ya dauki alhakin kai shi. Jami'an lafiya da masu ayyukan ceto sun ce akwai fargaba cewa adadin waɗanda suka mutu zai ƙaru. Kwana guda bagabanin wannan hari, kungiyar IS ta dauki alhakin wani harin kuna bakin wake da ya kashe mutum 35 a wajen birnin na Jalalabad. Jami'an gwamnati sun ce daga cikin waɗanda suka mutu akwai jami'an tsaron ƙasar ta Afghanistan da mayakan Taliban da kuma fararen hula. An gargaɗi mazauna yankin babban tsibirin Hawaii da ke nan Amurka da su zauna a cikin gidajensu su kuma kulle tagogi, bayan da aka ga dutsen Kilauea ya sake furzo hayaƙin toka. Amma wutar da duwatsun da ya faru tun bayan wata guda ya mamaye sama da kadada 2,400, ya kuma lalace gidaje 467, ciki har da wani gidan shakatawa mallakar shugaban ƙaramar hukumar Hawaii Harry Kim. Hotunan bidiyo sun nuna rafin narkakken dutse da ya yi jajir ya koma wuta yana kurara a wani tsagun ƙasa da ya shiga yankin da ake kira Kafoho Bay. An kuma aiki da saƙon kare lafiya saboda kurara wutar narkakken dutsen da kuma hazon da ya mamaye sararin samaniya, sanadiyar tururin haɗuwar wutar dutsen a lokacin da ta shiga a cikin teku. Wannan lamari na haifar da sinadarin hydrochloric acid da burbushin duwatsu da ke tashi a sararin samaniyar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan sanda a Girka da Macedonia sun yi amfani da haƙi mai saƙulla a jiya Lahadi wajen tarwatsa masu zanga-zangar adawa da wata yarjejeniya da aka ƙulla tsakanin ƙasashen biyu wacce ta sasanta takaddamar wanda ya fi cancanta ya yi amfani da sunan Macedonia. ‘Yan sanda a Skopje, babban birnin Macedonia, sun yi arangama da masu boran da ke jifa da duwatsu waɗanda kuma suka yi yunƙurin kaiwa ga ginin majalisar dokokin ƙasar. Haka zalika, ‘yan sanda a Girka sun yi amfani da hayaƙin mai sa hawaye wajen tarwatsa wani gungun masu bore a ƙauyen Pisidori da ke kusa da kan iyakar Macedonia a kuma kusa da garin da aka ƙulla wannan yarjejeniya. Aƙalla mutum shida aka yi ƙiyasin suka mutu suka samu raunuka. Ministocin harkokin wajen Girka da Macedonia suka rattaba hannu akan wata matsaya da aka cimma tsakanin firayim ministocin ƙasashen biyu Alexis Tsipras da Zoran Zaev. Na majalisar dokoki mai ra'ayin mazan jiya Ivan Duque ya lashe zaben shugaban ƙasar Colombia da aka yi a ƙasar. Duque ya yi alƙawarin zai sabunta matsayar da aka cimma ta zaman lafiya a shekarar 2016 da ƙungiyar 'yan tawaye ta FARC. Ivan Duque ya doke tsohon magajin garin Bogota Gustavo Petro mai sassaucin ra'ayi da kashi 54 na ƙuri'un da aka haɗa bayan zaben da aka sake a zagaye na biyu yayin da shi Petro ya samu kashi 42. Shi dai Petro ya kasance mai goyon bayan matsayin da aka cimma da ƙungiyar 'yan tawayen ta FARC, sannan ya yi kamfen ɗinsa ne akan cewa a sake raba filaye da ba a amfani da su ga manoma da ba su da ƙarfi, a kuma karkata akalar ƙasar daga amfani da man fetur zuwa sababbin hanyoyin samar da wutar lantarki da ba su da illa ga muhalli. Sai dai shi Duque ya lashe zaben ne yayin bayan da ya alƙawarin cewa zai ƙara samar da yanayin da tattalin arzikin ƙasar zai bunƙasa. Yana kuma so ya kawo sauyi a matsayin da aka cimma da ƙungiyar 'yan tawayen ta FARC, inda ya nemi da a riƙa yanke wa mambobin ƙungiyar hukuncin zaman gidan yari kafin a ba su damar shiga siyasar ƙasar. Mahmud Lalu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To, kamar yadda aka ji, babbar jam'iyyar adawa a Najeriya PDP na ta ƙara samun masu sha'awar tsayawa takarar shugaban ƙasa baɗi. Daga Kaduna ga Isa Lawal Ikara da cikakken rahoton.
Adadin masu sha'awar takarar shugaban ƙasa cikin jam'iyyar PDP daga arewacin Najeriya na ƙara ƙaruwa, saboda shi ma tsohon gwamnan jihar Kaduna kuma tsohon shugaban riko na jam'iyyar PDP a tarayyar Najeriya Sanata Ahmad Muhammad Makarfi. Ya ce bayan kammala zagayen tuntuɓa yanzu shi ma yanke shawarar zai takarar shugaban ƙasa. Sai dai Sanata Ahmad Muhammad Makarfi, wanda ke tattauna da muryar Amurka a garin Kaduna, ya nuna damuwa akan yadda tsaro ya dame a wannan ƙasa.
Wasu da suka zo daga birnin Gwari mun gaisuwan sallah suna cewa masu kama-kaman bayin Allah sun sako mutane wai su zo gida su yi sallah, wai sun musu alƙawarin lokacin sallah ba za su kala kama kowa ba, amma kuma bayan sallah fa kowa ya shiga titayen shi. Ai, wannan watan kamar nuna cewa babu gwamnati kenan. Maganar tsaron nan fa ba maganar fa siyasa ne da ya shafi kowa da kowa a faɗin ƙasar nan, musamman a wuraren da wannan abin yaƙi cinyewa.
Ganin maganar tsaro na cikin jerin abubuwa da wannan gwamnati ke alfahari da ta ci nasara a kansu. Wani irin kallo kake wa tsaron da yadda suke ganin an yi nasara akan tsaro?
Ai, duk tana kawo magana ne akan Boko Haram. An samu sauƙinsa, amma ba wai an kawo ƙarshen shi ne ba. Ba zan ce zan kiyaye musu na samun sauƙinsa ba, amma kuma dole ne gwamnatocin jihohin nan sai sun haɗa kai da gwamnatin tarayya, sun haɗa kai da jama'a ɓata gari a ciki da suke mai yiwuwa haɗa baki da masu wannan ta'addanci. Dole ne sai an san su wane ne an yi maganinsu. Masu aikin nan in ni ne zan ce ga abin da nake so a yi tsakanin lokaci kaza da kaza, in kuma ka kasa sai dai ka nemi wani aiki, amma duk abin da zaka bukata domin a ga an yi nasara a gaya mu sai mu bayar. Amma in ka kasa, to kuma mutum ya rabu da aikin kira. Ba wai ma ya rabu da aikin ba kenan, sai an binciki mutum ka kasa ne domin ka rubda ciki da abin da aka baka dan kai aikin, kada mutum ya dauka kamar an bashi watan ya ci banza ba.
A cikin wannan siyasa ba wannan ƙasa takarar shugaban ƙasa, ka dinga gayawa mutane kana tuntuɓa, kuma tun bayan saukar kashiru
wani hali ake ciki yanzu?
Ta alhamdulillah na dade ina tuntuba kuma alhamdulillah dukkan bayanan da nake samu duk fadin kasan nan ya nuna cewa zai yi kyau idan ni ma zan shiga jerin sauran ƴan jami'an mu da suka nuna sha'awa a neman yadda Allah da kuma yadda ƴan jami'a domin a tsaida su ƴan takara insha Allah ba da jimawa ba zan abinda ake cewa kaddamar da nema na zama dan takarar shugaban kasa na jami'ata ta PDP amma batun cewa ko zan nema ko ba zan nema ba wannan ya zo karshe bisa dai karban da na samu ga tuntuban da nayi ba zan ki shawaran jama'a da shiga ba wasu sun riga ni wasu ma za su iya shiga bayana
sanar da sha'awar takarar shugaban kasa na sanata Ahmad Muhammad Makarfin dai ya kawo adadin waɗanda suka bayyana sha'awar takarar shugaban kasa a PDP guda hudu waɗanda suka hada da tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau da tsohon gwamnan jihar Jigawa Sani Lamido sai kuma tsohon ministan ayyuka na musamman a lokacin gwamnatin Jonathan Barista Tani Muturaki yayin da sauran waɗanda ake ta yada takarar su cikin jam'iyyar PDP a arewacin Najeriya irin su gwamna dan kwamban jihar Gombe ba su furta ba har ya zuwa yanzu. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To gaida na Ikara. To yayin da ake kammala bukukuwan karamar sallah mai martaba Lamidon Adama ya yi kira ga 'yan Najeriya da su taimaka ma gwamnati wajen tabbatar da tsaro da zaman lafiya. Daga Adamawa ga Ibrahim Abdul Aziz da cikakken rahoton.
Mai martaba Lamidon Adama ya ce muddin 'yan Najeriya za su ci gaba da zura ido ne kawai sai su jira jami'an tsaro su kawo musu dauki to fa labu da za a dade ba a je ko ina ba.
Ina kira ga jama'a su tashi tsaye su taya gwamnati wajen sa ido da kuma lura da wurare da jama'a suke taruwa misali masallatai mujami'u makarantu kasuwanni da sauransu haka ma wasu mutane da ba a yarda da su ba kar a yi tamtama a sanarwa jami'an tsaro mafi kusa Allah shi kare mu.
Haka nan kuma da shugaban majalisar sarakunan ya koma ga batun haka noma da ke zama tushen arziki, masarakin ya ba da shawarar cewa
alama ta nuna damuna za ta yi kyau kamar yadda ake bukata. Saboda haka ku himmatu wajen komawa ga aikin gona don samun wadatuwa da abinci da biyan wasu bukatunmu. Bisa ga haka ina kira ga gwamnatin jiha da ta gaggauta wadata manoma da takin zamani da sauransu.
Shi kuwa jawabinsa gwamnan jihar Adamawa Sanatin Muhammadu Bindo Umaru Jibrila Tilawa ya nuna irin kokarin da ya ce gwamnati ke yi a yanzu wajen fita dan duma daga Kabewa.
Kowa ba abin da ya dame shi kamar hanya ba, domin idan aka yi hanya shi ne zai kawo economic value ma mutane da kuma zai kara kawo daraja ma kasa. Amma mu zauna a ce Gombe za a ba mu misali, ai Gombe ya fi Adamawa, ba wani abu bane, hanya ne suke yi. Duk wanda ya je Gombe in ka ji ya ce ya fi Adamawa to hanya ne. Taraban nan za a ce maka ya fi Adamawa, ba abin da suke da shi, hanya suke aiki. To za mu gama aikin hanya nan da shekara ɗaya a Adamawa. Za mu shiga wasu sectors kuma wanda shi ma ya shafi talaka kwarai da gaske, kamar hanya asibiti.
A bana da in banda yankin Madagali, ayya cewa an kammala shagulgulan sallah ne na kwanaki uku cikin tsanaki da kuma tsauraran matakan tsaro. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahima, daga Adama kuma bari mu ketara jihar Borno mu ji ƙarin bayani kan harin nan da aka kai garin Dambo a jihar Borno inda aka kashe mutane kimanin 30. Haruna Dauda gare ka.
Kakakin rundunar SFN na jihar Borno DSP Eliot Okon ya shaida manema labarai ta hanyar sada zumuntan WhatsApp cewa rundunar 'yan sandan jihar yanzu haka suna gudanar da bincike don sanin yadda wannan harin ya auku. Tun a jiya ne dai aka dinga samun rahotanni masu karo da juna, inda wasu daga garin Dambuwan ke nuni da cewa tabbas akwai wasu 'yan kunar bakin wake da suka shigo wannan gari na Dambuwa wanda suka tada mabumman da ke jikinsu suka kuma halaka kansu da kansu, yayin da wasu rahotannin ke nuni da cewa rundunar sojan Najeriya ne ta harba irin makami mai linzami da ake kira rocket launcher kan waɗannan jama'a wanda ya sanadiyar mutuwarsu tun a jiya ne zai nazarci asibitin ƙwararru da ke garin Maiduguri wanda na ganewa idanuna yadda aka wasu da suka jikata cikin motar ɗaukar mara lafiya.
Yanzu nan ina tsaye da a cikin asibitin ƙwararru na Maiduguri kenan. Yanzu haka wannan motar ɗaukar mara lafiya ne wato ambulance da wasu mutane daga garin Dambuwa.
Ganin cewa jami'an tsaro da ke aiki a wannan asibiti basu bamu damar yin magana da jama'an da wannan lamari ya shafa ba, sai dai na samu zantawa da shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno wato Hajiya Yabawo Kolo.
A halin yanzu dai mutanen da an kawo su, wayansu an sa su a tiyata, wayansu kuma ba laifi sun fara samun dan sauki. Amma dai wallahi alhamd abinda Allah ya kaddara ko mu ba abinda zamu ci, amma abinda muke fata Allah ya ba su lafiya nan take.
Akwai batun da ake yi cewa wannan hatsari kamar daga wajen jami'an soja ne, wasu kuma suna cewa kamar ƴan kunna bakin wake ne. Ya kuka karbi wannan bayani ku daga gare ku?
Yanzu dai ba za mu iya mu ba da dalla dalla ba don abun a haɗe da jami'an tsaro din. Har yanzu ni da shi din bamu zauna mun tattauna ba, amma na aika director na daya ya je gurin su, insha Allah zai kawo mana bayani.
Na kuma zan tada lawanin garin Dambuwan wanda shi ma na tada shi a wannan asibiti. Gama abin da ke cewa
ni ne zannan lawan mai na hakimin Dambuwa.
Yanzu kamar mutanen garin Dambuwa na hali suke ciki,
to ina hankali zai kwanta tunda dai ba san abin da yake ciki ba. Mu kuma muna fata Allah ya ba su a taimaka da addu'a, Allah ya ba su sauki.
Sai dai rahotanni na baya-bayan na nuna da cewa mutane 15 ne aka ce an kawo garin Maiduguri, yayin da aka kai sora garin Biyu don sama musu magani. Haruna Dauda, Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna, to a shirinmu na hantsi za a ji cewa gobara ta tashi a kasuwar Azarai jihar Bauchi.
Ina kiran ku daga nan Azarai, wanda gobara ta tashi tsakanin karfe 10:11, wanda har yanzu kusan karfe 1:30 tana nan tana ci da wuta, wanda akalla za a samu shaguna sama da 500 sun kone. Yan kwana-kwana an kira su sun zo su, amma sun ce ruwa ya kare. Sun tafi kusan sama da awa guda ba su dawo ba, wanda ko da sai an samu ƴan kwana-kwana da ruwa kamar mota 10 ko 20 ba ta isa ta yi controlling din wannan wutar ba, sai dai injin jirgin sama.
To Allah ya kare. Yanzu kuma bari mu dan zakuɗa gefe guda. Sarfilo Hashin Gumelle ga matar mana da shiri na gaba.
Assalamu alaikum. A makon da ya gabata mun yi alƙawarin sake ziyartar ofishin babban Speto General na ƴan sandan Najeriya Ibrahim K. Idris. Bayan da wasu ƴan bindiga suka kai wa planin nan da ke fafutukar ganin an yi wa ƴan uwansu da ƴan sanda ke tsare da su adalci hari, inda har aka kashe guda daga cikin planin biyu da aka kai wa harin. Ba tare da ɓata lokaci ba, wakilin wannan fili Nasir Adamu Al-Hikaya ya tattauna da Bala Ibrahim, mai ba da shawara kan harkokin labaru ga babban sifetan ƴan sandan Najeriya. Ga kuma yadda suka yi. Suna na Sarfili Hashin Gunal.
Waɗannan Fulani na jihar Kogi ɗin nan akwai ci gaba da shiri da muke yi. Sun zo sun ba da labari wani ɗan ta'adda, za a ce wanda ake zargi da ta'addanci, ya ɗauko wasu mutane sun kashe ɗaya daga cikin ƴan uwansu mai suna Halilu, wanda kuma amma an kama shi wanda ya jagoranci waɗanda suke yi wannan kisa, yana hannun ƴan sanda a jihar Kogi. Shi ne suka rubuto wannan takarda da kake gani ɗin nan, kuma sun miƙa ta hannun rundunar. Ban san ko ka samu kofin wannan takardar ba.
To alhamdulillah na samu ganin kofin wannan takarda da kuma koken waɗannan bayin Allah. Suna magana cewa shi wannan yana tafi da ɗan uwansa, sai akan babur aka ƙure musu gudu, aka harbe ɗan uwan nasa ya mutu. To shi kuma Allah cikin ikonsa ya yi ƙoƙari ya bi wanda ya harbin, kuma har aka kai ga kama shi. Magana yanzu haka tana gudun rundunar ƴan sanda ta jihar Kogi, amma yana neman a ɗauke wannan magana daga jihar Kogi a dawo da shi ɓangaren bincike a headquarter ƴan sanda, domin yana ganin a nan za a fi masa adalci, za a fi bibiyan abin yadda ya kamata. To dama ana yin irin wannan aikin ƴan sanda, dama bincike yana daga ciki, kuma inda duk mutum yake ganin ba a yi masa daidai ba zai iya ɗaukaka ƙara. Idan ka kai ƙara sama aka duba aka yi abin da aka yi sai a je kotu. Za a duba wannan koke nasu, za a duba wannan bukata tasu, da karfin Allah za a yi yadda ya kamata domin a ga cewa an bi musu haƙi, musamman matan da an kashe wani.
Malam Bala Ibrahim, idan aka duba su waɗannan Fulani suna ma fargabar cewa ba mamaki wasu abokan adawa su kan wannan rikici da ya shafi ƴan uwansu ne suka sa su a gaba, kuma suna ganin watakila idan suka sake za a yi musu sakiyar da ba ruwa, ma'ana za a iya ci gaba da yi musu ɗauki daidai.
Eto, yayin da ake bincike dukkan wani hasashe yana zuwa ne a zato. Idan ba bincike ne ya gano wani abu ba, to ba za a iya cewa tabbas ga inda aka dosa ba. Shi ko kuma aikin ta'addanci wani lokaci yana rikida, sai kaga ga inda aka somo sai a karkata kuma a yi wani abun daban. Amma aikin masu bincike ne su duba, ba sa barin kowane bangare. Idan aka dubi nan sai a dubi nan, a dubi can a dubi can, a ga cewa an bi ta inda duk za a duba, saboda ta'addanci ta'addanci ne. Koda da gangan aka aika ta shi, dole sai an yi wani abu a kai. Bare kuma idan aka ce an yi shi da ganganci, da zimmar a halaka mutum, dalilin yin hakan ba shi ake damuwa da shi ba. Koda bi ta da kulli ne, koda su dauki daidai ake musu saboda wani abu da ya faru baya, haƙin ƴan sanda ne su ga cewa wanda ya aikata laifin nan an nemo shi, an kuma gurfanar da shi a gaban kuliya.
Yanzu ta wannan shiri na ciki da gaskiya, da kuma masu bin wannan shiri da suka san wannan abin da yake faruwa, menene za ka faɗa musu cewa rundunar ƴan sanda tabbas tana sauraron waɗannan duci shirye-shirye da ake yi, kuma za ta ɗau matakin da ya dace saboda a biyo mai haƙi haƙinsa?
Ai, ba ma za ta ɗauka ba, tuni ma ta ɗauka. To wani lokaci abu, wato idan ya shafi shari'a, akwai tarnaƙiya. Idan aka yi wani ƙullin, kafin a warware shi sai an bi wasu hanyoyi masu tsawon gaske. Ba abu ne da kai tsaye, idan da abu ne da za a iya kai tsaye bisa tausayi. Shi wannan Inspector General na ƴan sandan Najeriya Ibrahim K. Idris mutum ne mai jin kai, mai tausayi sosai. Wani lokacin ma idan ya yi wani abun, wallahi sai kai mamaki. Idan da abu ne wanda zai iya amfani da ƙarfinsa ya ce a saki mutanen nan, ko kuma a kamo waɗanda suka aikata wannan laifin a hukunta su, wallahi da a rana ɗaya an yi. To amma abu ne wanda yake sai an bi ta wasu matakai na shari'a, amma tuni ya ba da umarni cewa a yi yadda duk za a yi domin a tausaya, a tallafa waɗannan mutanen, a ga cewa sun fita daga cikin ƙuncin da suke ciki.
Wallahi Ibrahim, aka kusa da ƙarshen wannan zantawar, bazi mu duba yanayin waɗannan Fulani waɗanda yanzu sun koma gida bayan sun kawo wannan takardar, kuma za su je su zauna ne su zuba wa sarautar Allah ido da kuma irin yunkurin da ƴan sanda za su yi, tunda shi wannan ɗaya daga cikin shi Shu'aibu Laute kenan da yake kan wannan babur ɗin, hatta shi na ga inda aka harbe shi da bindiga. Allah ya sa shi dai shan ruwansa ne yake gaba. Me za ka gaya musu su waɗannan Fulani yanzu idan suna sauraron wannan shiri, yayin da kuma suke fargabar komai zai iya faruwa da su a kowane lokaci?
To abin da zan ce musu ne da farko shi ne su ƙara haƙuri. Sun yi haƙuri, su ƙara haƙuri. Wato lamarin ta'addanci abu ne da yake addabar mutane, musamman ma dai 'yan sanda kullum. Kuma aka yi rashin sa'a, jihar Kogi tana da jihohin da ke da ƙarancin 'yan sanda. Kwamishinan 'yan sandan jihar Kogi kullum yana zuwa yana kuka cewa ba shi da isassun mutane, yana neman ƙarin mutane saboda ana samun ƙaruwan ayyuka na ta'addanci. To ƙasar ce gabaki ɗaya take da ƙaranci na yawan 'yan sanda. Baki ɗayan Najeriya ana maganar al'umma kusan miliyan 200, amma yawan 'yan sandan da ake da su masu aiki da kaɗan suka ɗora a kan 200,000. To babu yadda za a yi su iya kewaya. Kuma daga cikin waɗannan 'yan sandan da suke aiki, mafi yawa kowa sai ka ga ya fi so ya je ya aiki a gurin da yake ganin zai ɗan samu wani abu, saboda albashin ba shi da wani abu, ba wani albashi ake biya ba. Kowa so yake je inda yake ganin cewa zai samu ɗan wani abu a kan abin da ake bashi. To jihar Kogi tana da wannan matsala ta rashin 'yan sanda. Amma duk da haka Inspector General na 'yan sanda Ibrahim Kotun Idris yana baiwa jihar Kogi fifiko wajen tura kayayyakin aiki da na'urori da kuma mutane ƙwararru waɗanda suke iya bankaɗo ko taɗiye masu shirin yin ta'addanci. Na tabbata wannan abin da koken da suka kawo za a tura shi gurin da ya kamata, kuma zai bada umarni a je a yi abin da gaggawa. Su dai ƙara haƙuri, ba abu ne da za a iya cewa kawai za a iya maganinsa gobe ko jibi ba, amma ana tabbatar maka nan ba daɗewa ba, zamu tattauna da kai zaka ce an kamo wannan mutane ko kuma an dauki matakin da ya kamata musamman matan da an dauko case din yanzu a dawo da shi Abuja.
Yawwa, domin kwanaki mun manta ba akwai wani dalili da yake aka sauya shi commissioner yan sanda na jihar Kogi saboda wasu waɗanda ake tuhuma suka arce daga hannun yan sanda. To ba mamaki irin wannan fargabar ya nuna kenan yanzu mutane za su dauka kamar an dauki matakin hana arcewar masu laifi daga hannun yan sanda a jihar Kogi.
Ai wato kamar yadda suke tufka haka yan sanda su ma suke warwarewa, suna da dabaru na yadda za su gudu, su ma yan sanda suna daukan sabbin dabaru na hana su gudu ko kama su. Idan ka lura duk lokacin da aka samu irin wannan waɗanda suka gudu, to ina tabbatar maka ba a yin sa'o'i 48 sai an kama su, saboda yanzu harka ake da na'ura ba kamar da ba da ake yi kawai yattike. Yanzu ana amfani da na'ura wajen gano inda mutum ya buya idan ya gudu, kuma ana kama su da gaggawa ba tare da bata lokaci ba. To an dau irin waɗannan matakan na sa na'urori, an dau matakai na tsaurara tsaro a wuraren da ake tsare da mutane, akwai kuma ƙarin jami'ai da aka baiwa horo na yadda za su bankado waɗanda suka je suka boye a wani guri ko kuma suke shirin yin wani abu wanda zai kai su ga gudu.
Wallahi Ibrahim, ƙarshe zan ci ga kofin wannan takarda don ka rika duba ya zama tunatarwa saboda ci gaba da daukar matakai kan wannan al'amari.
To nagode, za mu duba wannan. Dama dai an riga an mika ta gurin da ya kamata, ni kasancewar ta a hannuna za ta sa in rika musu tuni, da karfin Allah kuma za a samu biyan bukata.
Masu sauraro, kun ji da yadda ta kaya, saboda haka za mu jingina wannan batu har sai mun sake samun wasu sabbin bayanai, sannan mu dawo mu sanar da ku. Yanzu amarin Nasiru Adamu Ali Kaya, ni Sir Phil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
To gai da malamai, yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya a manfa'a takeice.
To hukumomi a Najeriya sun ce hararan kunna bakin wake sun halaka mutum 31 a jihar Borno dake arewa maso gabashin kasar. Tashin waɗannan mamaye sun faru ne a jiya Lahadi a garin Dambowa mai tazarar tafe kilomita 88 daga birnin Maiduguri. Babu dai wanda ya dauki alhakin waɗannan harare, amma kuma sun yi kama da irin waɗanda kungiyar ƴan ta'addan Boko Haram ke kaiwa. Ana dora alhakin mutuwar mutum kusan 20,000 akan kungiyar ta Boko Haram tun bayan da ta fara ta da kaira baya arewacin kasar a shekarar 2009. To Afghanistan ma wani harin kuna bakin wake ya halaka mutum 19, kana ya jikata wasu sama da 50 a gabashin kasar. Harin na zuwa ne kwana guda bayan wani hari na daban da aka kai a yankin, wanda ya kaikaici dakarun gwamnati da mayakan Taliban da ke bikin murnar matsayar zaman lafiya da aka cimma ta dan wani lokaci domin a yi bukukuwan sallah. Harin shi ma ya auku ne a ranar Lahadi a Jalalabad, babban birnin Nangarhar, wato lardin Nangarhar inda ofisoshin gwamnati suke. An gargadi mazauna yankin babban tsibirin Hawaii da ke nan Amurka da su zauna a cikin gidajensu su kuma kulle tagogi bayan da aka ga dutsen kilawaya ya sake furzo hayakin toka. Amman wutar da duwatsin da ya faru tun bayan wata guda ya mamaye sama da kadada 2,400, ya kuma lalata gidaje 467, ciki har da wani gidan shakatawa mallakar shugaban karamar hukumar Hawaii, Hari Kim. Hotunan bidiyo sun nuna rafin narkakken dutse da ya yi jajir ya koma wuta yana kurara a wani tsagun ƙasa da ya shiga yankin da ake kira Kafoho Bay. ‘Yan sanda a Girka da Macedonia sun yi amfani da hayaƙi mai sa ƙwallo a jiya Lahadi wajen tarwatsa masu zanga-zangar adawa da wata yarjejeniya da aka ƙulla tsakanin ƙasashen biyu, wacce ta sasanta takaddamar wanda ya fi cancanta ya yi amfani da sunan Macedonia.
To masu sauraron mu, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma da hantsi mu sake shigowa. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma shi Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da injinan mu na wannan lokacin John Ellison, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.